Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binti Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki dake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 16 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanin labarai.
Yayin da aka fara rabar rigakafin coronavirus na farko a Amurka da Birtaniya da kuma Canada, ta yiwu kusan kashi ɗaya cikin hudu na al'ummar duniya ba za su samu rigakafin ba har sai shekarar 2022 a cewar wani sabon bincike. Shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ya faɗa a jiya Talata cewa ya gaya wa shugaban masu rinjaye na jam'iyyar Republican a majalisar dattawan kasar Mitch McConnell cewa ko da yake suna samun sabani akan abubuwa da yawa, akwai abubuwan da za su iya yin aiki tare. Sama da yara miliyan 2 a yankin Tigray dake kasar Habasha aka katsewa hanyar samun agajin jinkai fiye da wata guda a cewar majalisar ɗinkin duniya.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaliban wata kwalejin nazarin aikin malinta a jihar Kano a Najeriya sun yi zanga-zangar nuna rashin gamsuwarsu da matakin gwamnatin jihar na rufe makarantu a yau Laraba, kwanaki biyu bayan sace wasu ɗaliban makarantar sakandare a garin Kankara ta jihar Katsina. Sannan kuma za ku ji cewa hukumar kula da harkokin sadarwa ta Najeriya ta NCC ta buƙaci duk wani mai amfani da layin wayar salula da ya sabanta bayanan rajistar layinsa. Bayan haka muna tafi da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar, amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da aka fara rabar rigakafin coronavirus na farko a Amurka da Birtaniya da kuma Canada, ta yiwu kusan kashi ɗaya cikin hudu na al'ummar duniya ba za su samu rigakafin ba har sai shekarar 2022 a cewar wani sabon bincike. Koma da an samu yadda ake so, kasashen duniya ba su da yawan kamfanonin sarrafa rigakafin da za su isa hada wanda ake bukata don gaba ɗayan al'ummar duniya. Kasashe masu karfin tattalin arziki sun cimma yarjejeniyar sayan tarin rigakafin kafin ma a kammala gwajinsa ko kuma a amince da shi a hukumance. A halin da ake ciki, wani kawance da aka kulla da nufin samar da rigakafin ga kasashe marasa karfin tattalin arziki da masu matsakaicin karfin tattalin arziki ya tanadar musu wani dan kaso na maganin rigakafin da ya yi alkawarin samarwa ya zuwa yanzu. Shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ya faɗa a jiya Talata cewa ya gaya wa shugaban masu rinjaye na jam'iyyar Republican a majalisar dattawan kasar Mitch McConnell a wata hira ta wayar tarho cewa ko da yake suna samun sabani akan abubuwa da yawa, akwai abubuwan da za su iya yin aiki tare. McConnell, wanda ya kaurace wa ayyana Biden a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa, ya faɗa a wani jawabi da ya yi ranar Talata a majalisar dattawan cewa nasarar da Biden ya samu a zaben wakilan zabe da kuri'u 306, Trump kuma ya samu 232 a ranar Litinin, ta sa ya kirarin shi na samun wa'adin shekara hudu a fadar White House zama gaskiya. Trump, wanda ke ci gaba da yin ikirari mara hujja akan cewa an kwace mashi nasarar zaben, nan take bai maidawa bayanin McConnell martani ba na cewa Biden ne zai zama shugaban Amurka na 46. Maimakon haka ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa ana ta bankaɗo hujjojin da ke nuna an yi maguɗi a zaben, ba a taɓa ganin wani abu kamar haka ba a ƙasar, a cewarsa. Sama da yara miliyan 2 a yankin Tigray da ke kasar Habasha aka katsewa hanyar samun agajin jinkai fiye da wata guda a cewar majalisar ɗinkin duniya. Mun damu matuƙa ganin cewa muddin aka daɗe ana jinkirta buɗe hanyar kai masa agajin, yanayinsu zai ƙara tsananta yayin da abincin da ake kai musu, ciki har da wanda ake ba yara masu fama da tamowa na amfanin nan take da magunguna da ruwa da fetur da kuma wasu muhimman abubuwa ke ƙara yin ƙasa.
To nan ba da jimawa ba, Maryam za ta kawo mana ƙarshen labarin duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To a Najeriya, kwanaki biyar bayan sace wasu yara 'yan makarantar sakandare da 'yan bindiga suka yi a garin Kankara ta jihar Katsina, ɗaliban kwalejin nazarin aikin malinta ta Sa'adu Rini, mallakar gwamnatin jihar Kano a Najeriya, sun gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna rashin gamsuwarsu da matakin gwamnatin jihar na rufe makarantu a yau Laraba. Na hira da wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari dake Kano don samun ƙarin bayani ga abin da yace. Malam Mahmud, barka da aiki.
Yawa bice na gaji aiki.
A gajiya, to mun tuna cewa mun samu rahotanni akan cewa bayan an rufe makarantu saboda tashin hankalin nan da ya faru na sace dalibai da aka yi, wasu daliban sun yi zanga-zanga. Ko me ake ciki akan haka?
Eh, kamar yadda kika faɗa, hukumomi a nan jihar Kano sun saba da sanarwar rufe makarantu a daren jiya, amma dai ba su ba da wato dalilin rufewar ba. To wannan ta sanya wato wasu daga cikin ɗaliban manyan makarantu ilimi da zurfi suka gudanar da wato zanga-zanga ta nuna rashin amincewarsu da wannan mataki, domin suna kokawa kan cewa ai kwanan nan suka dawo daga zaman dirshin na zaman coronavirus wajen watanni shida, kuma a halin yanzu ma dai jarabawa ma suke yi bayan wata biyu da dawowarsu karatu, kuma fatan ba tare da an sanar ba a cikin dare sai a sanar cewa su wasu ma suna dakon na rubuta jarabawa a cikin tsibta. To wannan abin ya harzuka da dama daga cikin ɗaliban, har ma suka nuna rashin jin daɗin su a ita wannan kwalejin nazarin aikin majinta ta College of Education da ke nan Kano.
Suka yi zanga-zanga. To me hukuma muke yi a kai? Me suka ce a kai? Me hukuma ta ce a kai?
Sun dama cin da abin shafi sha'anin cin da abin shafi sha'anin tarzoma, kuma da ɗalibai a kisan ba a bari wato ya kai wani mizani ba, tun da dai a makarantar ne ko da yake kun fito bakin makaranta da ke nan kan titin Zuka Zaria, kuma babban titi ne kin sani
sosai,
wato hanyoyi ba shiga ba fita da sauransu motoci, wato an yi matukar cinkoso a wurin. To daga baya kuma jami'an tsaro sun zo sun shiga tsakani an wato baza su ɗaliban akan yadda su cikin makaranta, kuma wato daga baya dai kura ta dafa har wato aka ce an wato amma dai ko kuma mutunci bakin rufe makarantar nan yana nan garam, illa iyaka sun tattauna da shugaban ɗaliban, shugabannin ɗaliban kuma an haƙurƙurtar da su cewa nan ba da jima ba za a ba su dama su zo su ƙarisa jarabawarsu kuma kafin a ga yanayin da hali zai yi.
Wato wannan rufewar dai ba ta coronavirus ba ce, an tabbatar da cewa a za a rufe ne saboda wannan tashin hankalin na 'yan Boko Haram. An ce Boko Haram sun ce su suka yi, ko ba 'yan bindiga ne kawai ba?
To gaskiya a sanarwar da su hukumomin ilimi a Kano a jiya da daddare suka fitar kawai cewa suka an umarci wani taba da umarni a rufe makarantun wato primary da na secondary da na gaba da secondary mallakar gwamnatin jihar Kano. To haka ba su ba da cewa sakamakon kaza ko bisa dalili kaza da kaza da kaza ba. To wani an ce an ba da umarni a rufe, kuma su shugabannin makarantu suka bi wannan umarni.
To Malam Mahmud, mun gode da yawa.
To na gode da kuma.
Wato Malam Mahmud kenan, Mahmud Ibrahim Kwari, wakilin murya Amurka daga Najeriya. An gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da aka fara rabon rigakafin coronavirus na farko a Amurka da Birtaniya da kuma Canada, ta yiwu kusan kashi ɗaya cikin huɗu al'ummar duniya ba za su samu rigakafin ba har sai shekarar 2022 a cewar wani sabon bincike. Koma da an sami yadda ake so, kasashen duniya ba su da yawan kamfanonin sarrafa rigakafin da za su isa hada wanda ake bukata don gaba ɗayan al'ummar duniya. Kasashe masu ƙarfin tattalin arziki sun cimma yarjejeniyar sayan tarin rigakafin kafin ma a kammala gwajinsa ko kuma a amince da shi a hukumace. A halin da ake ciki, wani ƙawance da aka kulla da nufin samar da rigakafin ga kasashe marasa ƙarfin tattalin arziki da masu matsakaicin ƙarfin tattalin arziki ya tanadar musu wani ɗan kaso na maganin rigakafin da ya yi alƙawarin samarwa ya zuwa yanzu. Shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ya faɗa a jiya Talata cewa ya gaya wa shugaban masu rinjaye na jam'iyyar Republican a majalisar dattawan ƙasar Mitch McConnell a wata hira ta wayar tarho cewa kodayake suna samun saɓani akan abubuwa da yawa, akwai abubuwan da za su iya yin aiki tare. McConnell wanda ya kaurarcewa ayyana Biden a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa ya faɗa a wani jawabi da yayi ranar Talata a majalisar dattawan cewa nasarar da Biden ya samu a zaben wakilan zabe da kuri'u 306 Trump kuma ya samu 232 a ranar Litinin ta sa ya kirarin shi na samun wa'adin shekara huɗu a fadar White House da ma gaskiya Trump wanda ke ci gaba da yin ikirari mara hujja akan cewa an kwace mishi nasarar zaben nan take bai maidawa bayanin McConnell martani ba na cewa Biden ne zai zama shugaban Amurka na 46 maimakon haka ya faɗa a shafin sa na Twitter cewa ana ta bankado hujjojin da ke nuna an yi maguɗi a zaben ba a taba ganin wani abu kamar haka ba a kasar a cewar sa Sama da yara miliyan 2 a yankin Tigray da ke kasar Habasha aka katsewa hanyar samun agajin jinkai fiye da wata guda a cewar Majalisar Dinkin Duniya. Mun damu matuƙa ganin cewa muddin aka dade ana jinkirta bude hanyar kai musu agajin. Yanayin su zai ƙara tsananta yayin da abincin da ake kai musu ciki har da wanda ake ba yara masu fama da tamowa na amfanin nan take da magunguna da ruwa da fetur da kuma wasu muhimman abubuwa ke ƙara yin ƙasa. Abinda Director Asusun Tallafawa Yara na Majalisar Dinkin Duniya Henrietta Ford ta rubuta kenan a wata sanarwa a jiya Talata. Ms. Ford ta ce Majalisar Dinkin Duniya ta shirya ta samar da muhimman kayayyakin agaji ga yara masu fama da ciwon tamowa a yankin da yayi fama da tashin hankali amma suna buƙatar samun hanyar shiga Tigray da gwamnatin Habasha ta hana a yanzu. An yanke hanyoyin sadarwa haka kuma babu hanya sosai ta zuwa yankin na Tigray tun bayan barkewar tashin hankalin a ranar 4 ga watan Nuwamba. Lamarin da ya sa kokarin cibiyoyin agaji na duba yanayin bukata a yankin zama da wahala.
Sheki Maryam Dauda A Najeriya hukumar kula da harkokin sadarwa ta Najeriya NCC ta buƙaci duk wani mai amfani da layin wayar salula da ya sabunta bayanan rajistar layin sa ta hanyar bayar da lambar sa ta zama dan ƙasa wato NIN wacce ke rubuce a katin zama dan ƙasa sanarwar da daraktan yada labarai na hukumar Dr. Ife Chiku abinda ya fitar ta ce dole ne duk wani mai wayar salula a Najeriya ya hakan a cikin makonni 2 wato daga yau Laraba 16 ga Disamba daga Yola a jihar Adamawa ga wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz dauke da rahoton
sanarwar da daraktan yada labarai na hukumar Dr. Ike Chiku abinda ya fitar ta ce dole ne duk wani mai wayar salula a Najeriya ya hakan a cikin makonni 2 wato daga yau 16 ga watan Disamba zuwa ranar 30 ga wannan wata to wai koya yan Najeriya suka ji da wannan sabon umarni gare ta bakin wasu a jiyon Adama da Taraba
sunana Abdullahi Subairu a ra'ayina wannan yana da kyau sosai saboda inganta security din kasa ne ma kasancewa duk wani dan Najeriya suke kira da national ID card NIMS din so NIMS din kaga ya hada ta da ita hukumar sadarwa da kuma ainihin kai da kake da sim ka kana magana to so san daga ina ka fito kai waye ne kuma daga ina ka fito kuma me kake yi da harkokin ka kasa saboda haka yin haka tantancewa ne na musamman zai kawo kuma kyakkyawan dangantaka tsakanin yan Najeriya da kuma ita hukumar sadarwa da kuma security kasan nan gaba daya
sunana Alhaji Jafar Daware haba malam da can bayan registration ne a lokacin da ake registration na sim in ka sayi sim ana karban number addressin ka da duk inda kake me yasa kuma za a ke so a wahala da talaka haba wannan kan yi bai ba yanzu wanda yake kauye me yasa ma batun magana a ni ne a shi dai kawai in ya je registration line sa an karbi addressin sa da komai din sa a ciki a lokacin da ake registration ne ana tambayan ka ID ka dai to nan me kuma za ka kawo maganan nim kuma ni ka gaskiya wannan ra'ayi na ne nake faɗa bai ba
kamar sauran yan kasa su ma masu nazarin al'amuran yau da kullum irin su Yakubu Musa Uba na maganin akwai abin dubawa game da wa'adin da aka diba na sabunta rijistar layi
kuma mun yi da ne cewa ta fannin security amma sai dai gaskiya san da sai sha lokacin da bai dace kuma lokacin da suka bayar zuwa karshen da ba gaskiya ai kada kan ka duba yadda ake ba na da musamman yanzu mutane da yawa ba su da wannan number shedan da ta tana da dama da ba su kusan rabin wanda suke da number abin nan suke da layi amma suna da wannan min number da ake da ta su ne tsara ne kuma mota shida ta zuwa take kan layi amma san ce zuwa karshen wannan matan kuma abun ba zai kowa dani
kamar dai Yakub Musa ba shi ma wani dan jarida Muhammad Ismail da ke bin diddigin hakokin tsaro a kasar yace akwai hanzarin da ba gudu ba
duk wani abu da za a yi don a inganta maganar tsaro wani abu ne wanda jama'a za su so musamman yanzu yadda al'amura suka ta tabarbarewa kusan kullun kisa ya zama kaman ruwan dare a Najeriya da fasfacin mutane to kuma akwai matsala ta bangaren su masu kula da watan ayyuka na committee na sadarwa musamman Ministry of Communications da kuma NCC babban matsala anan wurin shine lokacin da aka bada sati biyu din nan gaskiya ya karanci abinda za a yi la'akari su kansu ma kamfanonin suna da infrastructure da za su yi wannan abun nan din Najeriya kusan muna da masu amfani da wayoyin salula kusan miliyan 100 to idan akwai irin wannan mutanen aka ce an bada sati biyu sannan kuma su kansu kamfanonin ma ina ganin kaman ba ko da yake ba mu sani ba amma dai wani abu na abubuwan da suke faruwa kamar lokacin da aka yi irin wannan registration din a baya jama'a sun sha matukan wahala wasu har kwana suke yi a layuka suna bin layi saboda a zo a yi register na abun din su to idan aka ce an zo an yi wannan abinda za a fara dubawa shine me shirin da su ainihin kafarin suka yi sannan kuma kamar mutanen kauyuka da su sai ma sun yi tattaki da kauyukan su sun zo cikin birane inda za a yi musu wannan register din to duk wannan abubuwa ne da za a duba wanda kuma kada a zo ana so a kawo maslaha sannan kuma jama'a jara su cikin wani fitina
koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da nasarar wannan sabon umarni Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya
a daidai Ibrahim Abdul Aziz dai aiko mana da wannan rahoto yanzu kuma sai ku daga gyara zama don shirin mu na gaba
Barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci tare da ni Aisha Muhammad. Idan kana biye da shirin ciwon yammaci a makon jiya, mun kawo muku tattaunawar da muka yi da mahaifin wata iya da aka ci zarafinta da kuma shugabar wata kungiya da ke Kaduna mai suna Abida Foundation wacce take baiwa mutanen da aka ci zarafinsu ɗauki na gaggawa. To a yau za mu dora daga inda muka tsaya.
Sun kawo ƙara ne a ofishinmu da ke nan gadan gayan a Igabi local government a Kaduna Najeriya wanda kungiyarmu tana mai da hankali akan ƙauyaku ta inda kowane ƙauye muna da office da volunteers an kawo ƙaran wannan case na yarinya ofishinmu amma a wanda suke yi na sirri a rarrafe ba a so a sani inda shi ganin mahaifinta ya zo ya kawo ƙara ofishinmu kuma shi chairman na wannan gadan gayan community din ya kai wurin yan sanda na outpost daga nan aka yi transferin dinmu zuwa rigatukun division kuma rigatukun division suka yi bincikensu na farko preliminary investigation inda aka yi transfer dinmu zuwa state CID da yake headquarter a nan cikin garin Kaduna inda aka kwashi kusan kwanaki 19 ana yawo ana kai kawo domin ganin cewa an tabbatar da aikata wannan laifi da ake zargin su da shi kuma dukkan zuwa hudu sun amsa cewa sun yi aikata tade ba dai ba ba biyu ba ba uku ba ga wannan yarinya garama da shekara 9 zuwa 10
To Malam Ibrahim Menene labarin iyarka?
Yana shine akwai kanwar mahaifiyarta ta aure tana ziyartar zuwa gidanta. Lokacin da ta je gidanta ita kanwar maman nata ta je makaranta. Shine anan mijinta ya amfani da intifari a ɗakin ta. Kuma bayan yayi sai ba yayin shi labari shi ma yayin shi yayi da ita. Sai kuma again shi aka kira kanin su domin shi ya dan aiki na sakai haka. A sanar da shi ya kira su ya musu fada shi ma shi ma kuma ya kare da ita shi ma kan.
Bayan bayanan mahaifin yarinyar yaya aka tabbatar da faruwar wannan aika-aikar?
Medical report ya nuna daga asibitin gwamnati cewa an ji ma yarinyar nan ciwo ta zama ba batuwa ba kuma ta ma samu infection wanda ke da aka kwashi sama da wata biyu ana kai ta asibitin jaji domin samun magani infection din da yake damunta domin har ta fara dan wari haka in ka zauna kusa da ita kuma tana jin zafi da ta susa ga kai wanda mun yi mata HIV test yanzu kuma bayan wata uku za a koma ƙara yin dan a tabbatar da babu wani babban lalura fiye da wanda ta samu a baya. Bayan wannan kuma sai aka gabatar da mu a magistrate court wanda na rade ina fada shi magistrate court karamin kotun wanda yake tabbatar mata mai laifi laifin da ya aikata a kai shi gidan kasu har tsawon lokacin da ɗan sanda za ta kammala kundin binciken su wanda suka faru tun daga outpost or divisional level headquarters sai a hada bincike cewa za ta kai mu hukumar ma'aikatar shari'a wato Ministry of Justice a DPP Department of Public Prosecution su ne kuma za su karanta wannan bincike da sanda suka yi duba shi da kyau sannan su ba da shawara wace kotu za a kai wannan masu laifi in aka kai sannan a fara shari'a to har yau ba a fara wannan shari'an ba
wato da farko da al'amarin ya faru ya kai ga kunnan sai aka ce to ai a rurrufa a inda na gida ne
eh gaskiya
kuma dukkanin mutanen da suka yi wannan a kawunanta ne
a shi ɗaya ne kawunanta su kuma sauran yayin shi ɗaya ne aure da kanon mahaifiyanta su kuma sauran yayin shi
to wani irin mataki hukumomi na gwamnati suka dauka kama daga na shari'a na jami'an tsaro da kuma masu kulawa da al'amuran da suka shafi yara da mata a jihar.
A gaskiya matakin da suka dauka shine gaskiya mu iyayen yarinya gaskiya ba mu da karfin da zamu iya daukan dawainiyanta dan gaskiya mu har mun suma mu jinni amma da ikon Allah Hajiya Rabsal Ibrahim da ta shigo ciki abin sundun ta dinga amfani da kudin ta har zuwa state CID kuma har yanzu sanan a hannun jami'an tsaro ba su ke sama shi har zuwa
to me ya kamata a yi abin da ya kamata a yi gwamnati ta dinga budget akan abin da ya shafi fyaɗe yanda ake budget akan lafiya manoma harkan corona ita ma wannan fyaɗen ta zama annoba ya kamata a fitar da wani tsari wanda za a sauƙaƙa ma hatta su yan sanda kuma moto ce kowanne local government ya zama an ware wanda za a dinga kai komo koko daga cikin kuɗin al'umma na haraji da ake tarawa ya zama kowanne local government suna duba division kwaya nawa ne a ƙarƙashin su shi harkan fyaɗen nan idan an kawo ya kamata a dinga ba yan sanda mai da za su dinga kai komo gurin tabbatar da bincike da kama masu laifi wani lokaci in an yi sai kaga ba a kama ba sai kun yi ta dawowa kuna cewa an ganshi anan to hanyoyin da za su bi tunda ba albashin su su ma za su cire su wannan ayyukan ba ya kamata ya zama gwamnati ta samu musu asibitocin nan waɗanda ba salama center ba 4,500 ba karamin kuɗi bane a gurin ba kauye saboda zai iya siyan takin gona da shi a ce to an mai aka fyaɗe ka ba da wannan 4,000 a mai aka waje wanda ya mai aka fyaɗe kana jin haushin shi ka biya kuɗi shi ma a mai gwaji kamar yakka ka biya wanda ya ma in su biyan ne duk sai ka biya ma mutum biyar an gwada su sannan a gwada yakka kai da aka mai yakka fyaɗe wai haka doka ta ce to irin waɗannan abubuwan yana sa mutum ya ce ba ni da shi na yafi
wani irin jan hankali za ka yi wa iyaye a matsayin ka na wanda hakan ya faru da yarka
gaskiya mun rage barin iyayen mu suna tafiya a wurare wanda bai kamata ba su kadai don wannan abubuwan shine ce kusan wannan matsala da ke faruwa da yaran mu sannan kuma magan talistin da ce da ake samu yara gaskiya shi a bari don bai da amfani ga baki da sannan kuma maganar makaranta ya kamata iyaye su lura da makarantun yaran su sai tura yara a makaranta su makaranta ko ba tare suna bibiya ba su samu ya samu mai hankali a gida da yan karin ya zuwa makaranta lokacin tashin su yayi asibitin haihuwa in akwai mai hankali a gida ya je da su zuwa gida
cikin waɗanda suka shiga hannu waɗanda suka aiki tafiya ɗin
na'am
ko su irin bayanai suke ba ku na dalilan da ke san su aiki da wannan
na ji daɗin wannan tambayan saboda duk sanda aka kama mai laifi muka je gurin yan sanda ko civil defense muka sa a fito mana da wanda suka yi laifin bayan an kamo su nukan tambaye su in ce dan Allah me yasa kai fyaɗe wani ya ce shirin shedan wani kuma kila boka ne ya bashi sa'a wani kuma zai ce miki sha'awa ne akwai guda ɗaya da ya taɓa ce min ƙwaya ne in sun sha ƙwaya sai su ga ƙaramar yarinya ta zama babba
wani ma ya ce shi sai ga yarinyar ta fi ni girma shekaran ta daya da rabi yace wallahi tana kwance tana bacci maman ta ta tafi islamiya shi kuma yana shigowa gidan ya ga yara ne zalla akan kujeran maman ya mata sai da aka mata sojiri hudu a jikin ta har yanzu tafiyan ta ba daidai bane akwai maganan tsafi akwai kuma wanda suke kuwan shi sha'awa ne suke da shi na hauka wanda muna zuwa a gwada su babu wanda har yau muka samu mai tabin gwagwalwa akuya baya bin akuya jarirai amma sai kaga dan adam ya je gudun yarinya yar wata shida mai yar mata da pampers wannan wani irin bala'i ne sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
to tun yaya kike ganin za a magance wannan matsalar
hanyar magance wannan matsalar shine iyaye su kula da amanonin da aka ba su musamman ma sa yara tallace-tallace da kuma tura yara domin a kula miki da su koko yara suna wasa ki ce su fita ba kya san gani su koko a kanin baba makauci saboda tadan nan fa bako bai cika durowa daga sama haka kawai ba san shi ba yayi shi wanda aka yarje ma aka aminta da shi
me kake gani ya kamata gwamnati ta yi domin ganin cewa an shawo kan wannan matsala banda gwamnati kai kuma malaman addini da kuma al'umma
rawan da za su iya takawa musamman malamai shine wurin jawo hankalin mutane musamman duk wanda wannan abin ya faru da shi ba daidai bane a ce za a boye ko a ce za a rufe ba ko da wannan abin bai yiwuwa a ce wani zuciyar da banye ya kata wannan aikin sai dan gida ko kuma wanda aka yarda da shi a gida dan haka duk wanda wannan abin ya faru da shi ya kamata a fito a bayyana shi duniya ta sani saboda gobe ma wannan da ke shirin zai yi da tsoron yi ganin ga wannan ya san wannan ramu
duk wace irin kunci ga kake fata a dauka
hukuncin kenan kamar yadda gwamnatin jihar Kaduna ta yanke hukuncin na zuwa da wannan injina din da kuma fatan hukuncin kamar za ta huta hakin da kuma suwa masu da abin da suke
ko mi sauraro a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri namu na ciwon kyamaci a wannan mako sai kuma makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya ba mu iko ku sake dawowa da wani sabon maudu'in yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen kansu na muryar Amurka musamman ma bakin namu da suka ji mugoyin su ba sai Jimmy Weathers Russia ni a isa ma'azu na su cewa a kasance lafiya masu sala.
Sai da Aisha Ma'azu yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta email.
Kuma na farko ya fito daga Shehu Adamu Jau da ke rufe makarantu da wasu jihohin Najeriya suka yi sakamakon abin da ya faru da ɗaliban sakandaren kankara hakan ya yi daidai domin dai an ce rigakafi ya fi magani fata dai shi ne Allah ya kubutar da ɗaliban na kankara kuma ya kawo mana ƙarshen wannan matsala baki ɗaya amin. Sako na gaba ya fito daga Usman Shitu Mahuta ya ce shekarun bayan sace ɗalibai mata 'yan makarantar sakandaren Chibok a jihar Borno sannan bayan nan an sace wasu ɗaliban garin Dabcin jihar Yobe yanzu kuma ga ɗaliban sakandaren kankara a jihar Katsina hakan ya nuna a fili cewa gwamnati ba ta ɗaukar darasi. Sai ya sako daga ɗan mutan Maida Aminu Kano Maida Garko ya ce salamu muryar Amurka da fatan kuna lafiya ci gaba da rufe makarantu a sassan jihohin ƙasar mu Najeriya da zuma dakile yaɗuwar cutar coronavirus ya yi daidai amma kiranmu ga gwamnati kada a rufe hanyoyi. Sako daga Ali Muhammad Danfulani jihar Zamfara ya ce muna kira ga gwamnatin Najeriya ya kamata ta maida himma wajen ceto rayuwar ɗaliban kankara da aka yi garkuwa da su a makon da ya wuce domin yanzu Allah kaɗai ya san irin halin taskun da suke ciki muna addu'ar Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa suka ce damuwar da kungiyar MSF ta nuna akan yadda ake cin zarafin 'yan jarida a duniya ya yi daidai da fatan kungiyar da sauran masu ƙarfin faɗa a ji za su taimaka wajen ganin an kawo ƙarshen matsalar.
Madalla a gaida Muhammad Baballe yanzu sai labarai a takaice.
Yayin da aka fara rabon rigakafin coronavirus na farko a Amurka da Birtaniya da kuma Canada ta yiwu kusan kashi ɗaya cikin hudu na al'ummar duniya ba za su samu rigakafin ba har sai shekarar 2022 a cewar wani sabon bincike. Shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ya faɗa a jiya Talata cewa ya gaya wa shugaban masu rinjaye na jam'iyyar Republican a majalisar dattawan kasar Mitch McConnell a wata hira ta wayar tarho cewa ko da yake suna samun sabani akan abubuwa da yawa akwai abubuwan da za su iya yin aiki tare
masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Maryam Dauda wadda take a gabatar da shirin kuma editor mu ta yau sai Julie Leather Gresham wadda ta haɗa shirin da engineer mu ne ya ce ta ku inda Esther wanda ke muku fatan alkhairi assalamu alaikum kuma sai a dace shirinmu na gaba Thank you.